Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, yau Alhamis 9 ga watan Mayun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin kasashe shida kan makaman nukiliyanta.
Wannan sarki na gudu an je an isko shi an yanke shi. Menene ke faruwa? An kama mutane, an yi magana, masu iko su yi magana, an sako su.
Bashir Altine Isa kenan, dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto. Muna tafa da ƙarin bayani. A jihar Kano, ko me mutane suke cewa dangane da rattaba hannu akan dokar kirkiro sabbin masarautu guda hudu a jihar?
Eh to yadda na ga mutanen mu sun yabo ne kuma da ka ce taro ta haibe ne. Zan so an ga an yi kamar da na Malaysia. To amma gyaran yi ba ta da gwamnatin Kano ta yi wani gyara. Akan wannan tun da ya shafi constitution na Najeriya.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Har ila yau muna tafa da nasihar azumin watan Ramadana, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. An harba wannan makamai ne da misalin karfe 4:30 na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke Arewa maso yammacin kasar. Kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Sanarwar bata bayyana inda makamin ya sauka ba, kuma nisan tafiyar da yayi. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya shaida wa kamfanin dallacin labarai na Reuters cewa mai yiwa makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 420. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin kasashe shida kan makaman nukiliya. A jiya Laraba, Trump wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada na karafuna waɗanda suna daga cikin kayayyakin da suke samawar kasar kudaden shiga. Takunkumin da Amurka ta sanya akan man fetur din kasar ta Iran, wanda shine babban hanyar samun kudin shiga kasar, yayi mummunan tasiri akan tattalin arzikinta. Fannin sarrafa karafa ya kasance wata babbar hanya da kasar ke samun kudade. Shugaba Trump ya ce saboda matakin da muka dauka, yanzu gwamnatin Iran tana kokarin neman kudin da za ta zuba a fannin daukan nauyin ayyukan ta'addanci, yayin da tattalin arzikinta ke ci gaba shiga matsanancin hali. Tarajiyar wuya da ake yi tsakanin Iran da Amurka yayi kamari a cikin yan kwanakin nan. Prime Minister Kasar Sin Louis He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin, yayin da Amurka ke shirin ƙara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 akan kayayyakin Sin da ake shigowa da su, waɗanda kudaden su ya kai dalar Amurka biliyan 200. biyu, kamar yadda wata sanarwar da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a jiya Laraba. Karin zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta Prime Minister Liwi ta shiga kwanaki na biyu, amma ana ganin hakan ba zai hana a cimma wata matsaya ba kamar yadda shugaba Trump ke nuna alamu. Ma'aikatar cinikayyar kasar China ta sha alwashin bayar da martani muddin Amurka ta fara aiwatar da karin harajin kan kayayyakinta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya buƙaci ɗan babban ɗan shugaba Donald Trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taɓa yi mishi a shekarar 2017 a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigen da Rasha ta yi a zaben da ya gabata. Kwamitin dai ya sake mai da hankalinsa kan babban ɗan Trump ne bayan da tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya faɗa wani kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa ya zanta da ɗan shugaba Trump aƙalla sau 10 a kan shirin gina otal ɗin da Trump Tower a birnin Moscow. Ɗan shugaba Trump ya taɓa shaidawa kwamitin na Majalisar Dattawa a shekarar 2017 cewar ya taɓa jin batun gina otal ɗin sama-sama. Shi dai wannan kwamitin na Majalisar Dattawa ya kwashi tsawon shekara 2 yana binciken shishigen da Rasha ta yi da kuma alaƙar shugaba Trump da ƙasar. Prime Minister ƙasar Libya Fayez al-Sarraj ya ce abokin hamayarsa da suke kan mulkin ƙasar tare General Khalifa Haftar yana kokarin shirya juyin mulki domin ya kwace mulkin ƙasar da ƙarfin tuwo. A jiya Laraba, Al-Sarraja ya faɗa wa gidan talabijin na France 24 cewa Haftar na mafarkin shiga Tripoli. Ya ƙara da cewa dole ne mu yi Allah wadai da wannan yunkurin kifar da gwamnatin da aka amince da ita. Shi Khalifa Haftar da kanshi shine ya rusa matakan da ake bi na siyasa ba gwamnati ta ƙasa ba, kuma a shirye muke don komawa tsarin siyasa inda har aka cika sharaɗin da muke so. Shi dai Haftar na jagorantar wata gwamnati ta daban a gabashin Libya, inda dakarunsa suka rika kai hari akan gwamnatin Sarraj tun a watan da ya gabata, wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita, amma sojojin Sarraj da ƙawayensu sun ki bari a karɓe ikon birnin Tripoli.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda har yanzu ake ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da wasu sarakuna da ke yankin arewa maso yammacin ƙasar dangane da abin da ya shafi tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin na ya haɗa mana.
Ana ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaro Mansur Dan Ali da ya zargi wasu sarakunan gargajiya da hannu a mu'amala da 'yan bindiga masu wuta da kayar baya a jihar Zamfara, da kuma wasu sarakunan da suka kalubalanci ministan da ya fito karara ya bayyana sarakunan da ake zargi da dasawa da 'yan ta'addan, da kuma zargin jami'an tsaro da kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba a yakin da suke yi da 'yan bindiga a jihar. To sai dai kuma yanzu haka sarakunan sun so mu fadawa tarkon 'yan ta da kayar bayan a wasu yankuna kamar jihar Katsina, inda har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton magajin garin Daura Musa Umar yake a hannun wasu 'yan bindiga da suka same shi har gidansa suka kuma yi awon gaba da shi. A baya-bayan nan kuma a jihar Sokoto wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a garin Balle Shalkotar karamar hukumar mulki ta Gudu, inda suka je har gidan basaraken garin mai shekaru 82 Ibrahim Aliyu suka yi masa kisan gilla bayan da suka kona ofishin 'yan sandan garin. Wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto Bashir Altine Isa yana ganin lamarin da daure kai ainun.
Wannan sarki na Gudu an je an isko shi an yanke shi. Menene ke faruwa? An kama mutane, an yi magana, masu iko sun yi magana, an sako su. Menene ke faruwa? An je cikin gari tsakiyar cikin Daura, an isko madajin garin Daura, an ɗauke shi kamar an ɗauke cikin dubu dai. To menene ke faruwa? waɗanda al'amuran abubuwa ne waɗanda yake nan gaba arewacin Najeriya duk wanda addaga shi ga zuciya sai ya rasa kwana in ba a hatara ba.
To sai dai mai sharhi akan lamuran yau da kullum da kuma sha'anin tsaro Bashir Muhammad a Cida yana ganin da akwai sako tattare da sabon salon kai farmaki ga sarakunan.
Yanzu ina jin abin da ya faru a Gudu ina a Balle sai ni tuna kwanakin baya da kuka yi rahoton cewa an ga wasu mutane sun zo da bindigogi da ni aka zo aka kai rahoto har rundunar yan sanda da ta yi bincike ta ce a wayannan makiyaya ne sun saba wucewa a wurin nan. To in ka diba kila abin da ke faruwa kamar ni a nawa tunani kamar wani ɗaukar fansa ne domin wayannan sarakunan da hukumomin da suka yi tashi tsaye suka tabbatar da cewa sun faɗi bayanai akan mutane da ke yawo da irin wayannan makama a wannan ɓangaren nasu kamar an zo a ɗauki wani fansa ne a kan su kan irin wayannan bayanan da suke ba jami'an tsaro. Sai ka dole duk wanda ka yi ba za ka raba wayannan abubuwan da wani tasiri da wani bayanai ne ake son a tura ba ko tsoro ake son a dasa a zukatan al'umma ba a cikin wannan ƙasar. Amma abinda ya fi ban tsoro da ban mamaki shi ne wanda gwamnati ta yi ko in kula. Domin abinda ke da ban tsoro ya kamata a ce in abubuwa suna faruwa haka ya kasance cewa an koyi wasu nasarori da ake iya gani ko wasu matakai masu ƙarfi da wa'a ganin hukumomi suna tsoka.
Waɗannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojin Najeriya take cewa tana samun nasara a yakin da take yi da 'yan tada ƙayar baya a jihar ta Zamfara da kuma makwabtan jihohi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna, to daga jihar Sokoto kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda kwana ɗaya bayan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya rattaba hannu akan dokar ƙirƙiro da sabbin masarautu guda huɗu a jihar. Al'ummar jihar na ci gaba da bayyana mabambanta ra'ayoyi game da wannan batu. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kwarya aiko mana.
A jiya ne dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan daftarin dokar kula da naɗi da kuma aikace-aikacen sarakuna a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta kammala aikin kwaskwarima a gundarin dokar. Baya ga sauye-sauye da 'yan majalisar suka gudanar a cikin sassan dokar, wani sashi nata ya ba da damar kirkiro da masarautu guda huɗu ƙari akan wadda ake da ita, wato masarautar Kano. Sabbin masarautun dai sun hada da masarautar Karaye da Rano da Gaya da kuma Bici. Sai dai guda cikin dattawan Kano wanda ya fito daga tsatsan Dambazawa masu rike da sarautar sarkin ban Kano Malam Abdulrahman Umar Dikko ya yi tsokaci game da wannan al'amari.
Tunda aka yi canji na dokoki aka fito da local governments da aka yi local government reforms 1975 ne ko 76 ne, duk wani abu da masarautu suke yi an dauke musu, ba sa cin wani tsarin na waɗannan. Da aka wato masarauta a bati ta tarihi da aka kafa ta tana nan ana binta saboda tarihi kuma suna da martaba saboda za su samu babba guda ɗaya da zai magana wani abu ya faru. In yi magana a ji maganarsa saboda matsayinsa na wannan, saboda darajarsa wannan tarihi matsayin da yake rike da shi. Turawa da suka zo sun ga sarautar nan ban ce ba su taba ba so sun gyaggyara wadansu abu a ciki ko sun yi abubuwa na san ransu a ciki, amma idan ka bar wa masarauta ka ci ga aikin da za ta yi to ka bata ta yi, amma zancen ƙara yawansu mutane za su gaba ina ganin ba ta taso ba. Yadda ine suka yi suna sa mulkin kai suka rusa sarakuna, ka ce ba rago na sarki. In ka je India sai dai a ji ana gidan sarki a ce nan gidan sarki ne da ga inda suke sarauta ga yadda fadar sarki take da. Malaysia ba haka suke ba. Malaysia na samun mulkin kai manyan sarakunan su aka zabo su ne suke zama shugaban kasa. Da prime minister shine shugaban gwamnati.
Wanne ne kake ganin zai zama mafita ga Najeriya ko kuma Kano misali wancan salo na India ko kuma ana ita Malaysia?
Eh to yadda na ga mutanen mu sun yaba ne kuma yadda ka ce tarota ta haife ni. Zan so na ga an yi kamar da na Malaysia. To amma gyaran ba ta zai gwamnatin Kano ta yi irin wani gyara akan wannan tunda ya shafi constitution na Najeriya.
A hannu guda kuma talakawan gari na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan batu.
To Abdullahi,
gashi an ƙara sarautu a Kano. Ya kaji?
Eh, daman can sarautar ta gari tana nan kuma Allah ya daure ta. To da kuma na addu'a Allah iya mana.
A ni a gaskiya na ji daɗi. Amma yanzu kaga wancan ina can wannan ina can, to ko addu'a za a yi ko wani abu za mu ji daɗi kamar mu an kasa bacci don daɗi.
Rahotanni dai sun inganta cewa daga yanzu zuwa kowane lokaci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai mika takardar nadi ga sabbin sarakunan guda hudu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu magana ne akan illolin shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma tu'ammuli da miyagun kwayoyi. Shan magani ba bisa ka'ida ba ko kuma ba bisa shawarin likita ba da kuma tu'ammuli da miyagun kwayoyi kan iya haifar da matsaloli ga lafiyar dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa, kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa, Dr. Isa Adamu Mavo. Barka da wannan lokaci.
Barkamu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma shan miyagun kwayoyi.
Gaskiya ne, shan magani ba tare da ka'ida ba na ɗaya daga cikin matsaloli da muke fama da su musamman a wannan lokaci. Inda za ka ga matasa mu da sauran mutane ya zamto ana shan magani ba tare da bin ka'ida ba ko ba tare da jiran likita ya rubuta magani kafin a sha haka din ba. Yana kasancewa saboda sukan ga hala hakan shine daidai musu, sannan kuma hala daga baya fitar da ba haka abun yake ba.
Me ke jawo wannan ɗabi'a ta shan magani ba bisa ka'ida ba?
Gaskiya bisa ga dukkan alamu ko kungiyar kiwon lafiya ta duniya, wato World Health Organization, ta yi wani bincike da ta gano cewa musamman matasa, tunda su ne a ko ina ya zamta su kasance kashin bayan al'umma, sai ke tarar da yawanci su aka fi samu a irin wannan. Abin da ke kawo kuma daga ciki kamar yadda kungiyar kiwon lafiya ta duniya ta nuna shine za ki ga matasa ko da sunan abokantaka ko da sunan canjin wurin zama, misali wani zaka tarar da yana gida ne ma ya sinci kansa a wani wurin da ba gida ba ko makaranta ko wani wuri daban, to sai yake tarar da haka din ya sa ya musanya ko ya canza wasu abokai da yake zama da su, hala kuma suna irin wannan halaye. To yau da gobe kusantan su da yake suna tare, sai ke ka abun ya kai ga hala shi ma ya iya fadawa cikin wannan matsala da ake ciki.
Wasu kwayoyi ne ma ake kiran su ko kuma ake danganta su da miyagun kwayoyi?
Kwayoyi irin wannan suna da yawa. Na san dai masu sauraro za su san cewa akwai kwayoyi da suke haddasa haka din. Wasu kwayoyin kuma ba ma shan su din ba bisa ka'idan ba shi ke kawo matsala, amma kuma likita yakan iya rubuta maka ire-iren su halaka ya amfani da su wanda zai kai ka samu sauki hala ga wata matsala da ke damunka. Yayin da likita zai rubuta, na san zai iya rubuta ko so biyu a rana ka sha ko ka sha so uku a rana ko kuma so ɗaya a rana sai gobe. To amma yawan shan su din, misali kamar abin da zai magani da zai kama kwana uku kwana biyar ka shanye, sai ya zamto irin wannan matasa ko irin wannan mutane sun sha a lokaci guda magani da zai kai kwana biyar ko fiye da haka, to ka hada duka ka sha a lokaci guda, sai kaga dama bai da wani illa inda zaka bi ka'idan da likita ya baka. To amma yanzu ya kai ga kuma kai ka yanke wanka hukunci ko saboda shawara da kake tare da mutane da suke wannan halayen, sai kaga ka sha kuma an samu illa a jiki gaba daya.
To likita, menene ma illar shan magani ba bisa ka'ida ba?
Illolin shan magunguna ba tare da ka'ida ba suna da yawa. Na ɗaya daga ciki, ana samun mutum ya zamo yana aiki daga baya ko yana wasu halayen da ba su ne daidai ba, wanda muke kiransa loss of control. Ya zamto shi karan kansa kusan ma bai san inda yake masa zafi ba, balle ma ya san me ya kamata ya dauki mataki a rayuwarsa. Daga baya na san ma wasu rasu su san cewa illoli suna da yawa, amma daga ƙarshe zaki tarar da is common, yana faruwa ko ina, mutum ya zamto daga baya halayensa sun canza, ko ya dawo yana keɓance kansa daban daga cikin mutane, ko ya dawo ya rufe kansa a ɗaki ma ya kwanta ya kai wasu awowi fiye da goma hala yana kwance bai ma fito ba. Daga ƙarshe mafi muni shine sukan samu taɓa hankali daga baya, wanda muke kiransa mental imbalance. Daga baya mutum zai tarar da zai ga irin wannan mutane ba sa iya abubuwa daidai, ya kai ga mahala sun samu taɓin hankali wanda kaman ma sun zama mahaukata ko dai wani abu makamanci, inda haka dai yake kama da haka.
Kayi bayani kamar yana taɓa gabar jiki mai muhimmanci, wato kwakwalwa. To shin shan magani ba bisa ka'ida ba kwakwalwa kawai yake taɓawa ko kuma akwai wasu gabbai na jiki da yake iya taɓawa?
Kafin a ce magani zai iya illa ko a kwakwalwa ko a jiki, sanin magani shine mafi muhimmanci daga farko. Akwai magunguna da muke kiran su psychoactive, sune wannan suke iya suna da wato abin da ya shafi sukan kai ga makwakwalwa, sai kuma tunda ba daidai ya kamata a sha su ba, ko dama ba don haka aka yi su a sha su ba, sai kaga sun illata kwakwalwa, sai daga wannan kwakwalwa sai kiga kwakwalwa ta samu matsala, kuma dama kwakwalwa ita ce take jagorantar wasu ayyuka da yawa a jiki, to tana samun tabuwa, to sai kiga abubuwa sun canza a jiki. Akwai wasu magunguna da dama kuma da masu wayannan halaye suke amfani da su, kama daga magani da zai sha misali ko ya kama sa ciwon gabobi daga ko ciwon wasu abubuwa daga cikin jiki, misali kaman hanta ko kuhu ko kuma koda ko wani abu haka. To kin ga irin wayannan lalle daga bayan ya shafi kwakwalwa, wasu magunguna suna da irin wannan halaye na taba wata gaba daga jiki ko illata ta, daga baya sai an je an yi gwaji a gano irin wace illa ta shafi irin wannan gaba ko sashi na jiki. Misali
idan mutum ya ci karo da wata matsala sakamakon wannan dabi'a, yakan zo ya warke? Misali in tabin hankali ne ko kuma idan huhun shi ko koda misali ta tabu, yakan zo ya warke daga baya?
Lalle in suka hau suka samu magani, misali abu na farko dai abin da shafi duk wani abin da bai da kyau a jiki shine barin sa, shine mataki na farko. In Allah ya sa aka shawo kan su irin wannan mutane ko irin wannan jama'a, aka ce to ga abin da yake faruwa ko wurin fadakarwa ko wurin ma sa musu ido na a raba su da irin wannan abokantaka da suke da wasu, to lalle yana taimakawa. Bayan an kibance su, na gaba shine a kai su kuma asibiti saboda a musu magani ko a musu bincike, abin da muke kira medical assessment. In aka ajiye su, wato misali a kai su ɗakin gwaji a gwaggwada su, musu gwaje-gwajen da ya kamata a musu saboda a gano wace illa ce ake fama da ita a yanzu saboda wannan shan kwayoyi da yayi. In aka gano illar kawai, sai a daura shi akan magani. Gashi kuma dama can baya mun ce in Allah ya sa ai ya riga ya daina, to kin ga na farko ya daina, na biyu kuma yanzu an gano meye matsalar kuma yana kan magani. To insha Allah lalle wasu daga ciki suka samu wannan damar, suna samun sauki sosai.
Bangaren kenan idan har kwakwalwa ta tabi kenan, to misali idan wata gaba ce a ko wani sashi na jiki ya tabi ko koda ko hanta ko huhu, shin shi ma yakan zo ya warke idan har zai daina shan wannan maganin da yake shan sa ba bisa ka'ida ba?
Lalle maganin da yake sha da idan ya zamto cewa ya lalata masa huhu ko hanji ko wata gaba ko hanta ko wani abu, ko gwajin da za a yi shine zai gano cewa wace irin illa ce dake wannan gaba. Misali in Allah ya sa aka gano wannan matsalar, za a iya magance ta, akwai hanyoyin magani kala-kala, ko ta allurai ko ta magani, wani abun ma za ki tare da shawarori za a bashi, misali ya amfani da su ko a bada wasu wanda suke kusa da shi daga yadda ya kamata su tafi da shi a shawarance, kuma sai kiga daga bayan Allah yadda abun ya zamto ya wuce, kuma akwai magani da za a bashi yana sha, sai kiga daga baya koda ita hantar ko huhun ko hanjin ta samu illa sakamakon wannan, to dahi ga daga karshe yana shan magani, kuma ga shawaruka da aka bada ana amfani da su. Lallan ya dauki wani lokaci mai dan tsawo ko zuwa wasu lokuta zuwa gaba, yana iya rabuwa da wannan matsalar insha Allah.
Bari mu koma bangaren shan miyagun kwayoyi, wato a turance drug addiction, shi kuma me ke kaddasa wannan dabi'a?
Har yanzu dai abin da ya shafi magani zuwa cikin jiki, muna fada mutane kullun cewa magani ba kaman abinci bane. Duk wannan matsalolin da muke magana akan su sukan shafi ayyuka na jiki wanda muke kira physiological activities a jiki, wanda kowace gaba da yadda Allah ya yi ta da kuma wasu sassan jiki, misali akwai yadda Allah ya yi su na su tafi tare, su tafi da ayyuka na jiki yadda ya kamata. Kin san dama na yi bayani cewa magani ba kaman abinci bane. Yawan shan irin wasu kwayoyi irin haka, mutum ya jima ya dauki, akwai wanda suke daukan shekaru da yawa suna shan wannan magunguna, ba mamaki shan sa na farko shekara daya, shekara biyu ko watanni, hala ba wata matsala tare da wata gabar sa a jiki. To amma yawan shan su da yake yi, sannan ba wani yace masa ya sha ba. Abin da muke ga mutane shine magani ba kaman abinci ba, wato kenan jira ya kamata a yi sai likita ya yi wasu yan guje-guje, ko ya jira wasu yan rahotanni ko guje-guje akan mutum kafin ya kai ga shi sai ya rubuta mutum magani ya amfani da su. To lalle ana samun matsala irin wayannan, inda zaka ga mutane ko in ce matasa sun zamanto sun ta'allaka akan shan wasu magunguna wanda yau da gobe sai kaga sun kawo musu illoli a jiki sosai. To lalle irin wayannan ba matsalan da ke faruwa da farko, sai dai shan maganin ba tare da wani yace ya sha ba, wato musamman likita kenan, don shine yake da hurumin ya rubuta maka magani ko na ciwon wani wuri ko wata matsala a jikinka. To gaskiya rashin haka din kawai, da sabawa da bin ka'idar likita ko jira sai an samu matsala likita a ce zai rubuta magani, to nan ne ake samun matsalan irin wannan miyagun kwayoyi.
To akwai lokuta da dama zaka ga misali mutum ne zai dan ji wani ciwo sai ya je asibiti, idan likita ya rubuta masa wannan magani ya sha ya ji sauki, duk lokacin da hakan ta taso sai ya je ya sayi wannan maganin ya sha, shin hakan daidai ne?
Lallai ba daidai bane, saboda kafin likita ya rubuta masa wannan maganin a farko, hala an yi wasu ƴan goje-goje wanda likita ya je ya gamsu da wannan goje-gojen kafin ya rubuta masa wannan magunguna. Aisha, to kin ga kenan bai kamata bayan ya shanye maganin kawai don ya ji daɗin maganin ya sake kuma ƙarawa, ya sake siyo maganin ba, saboda me? Saboda kin mai bayani da zuciyawa magani ba kamar abinci bane. Zai fi sauki ko zai fi kyau a ce bayan ya shanye maganin, in akwai wata matsala har yanzu, ya koma da ya je ga likitansa. Likitan na iya cewa ya koma ko a sake mai da shi ɗakin goje-goje, a sake wasu ƴan goje-goje misali, ko kuma a'a yanzu bayanin da ya ji a wurinsa shi likitan ya gamsu ya sake rubuta masa magani ya sake amfani da shi, ko kuma mahala canza masa wani wanda ko yafi haka ƙarfi ko bai kai haka ƙarfi ba misali.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin,
Dr. Isa Adamu Mabo,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hauwa Umar. Masu sauraro, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 26. Yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana.
Shi dai azumi wato shine kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha, da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon hudun alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama a zuwa ƙarkensa. To wannan shine azumi wanda Allah ya wajabtawa musulmi, wajibi ne matuƙa yana da lafiya, matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama, saboda faɗar Ubangiji, shahru ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal hudi wal furqan, da kuma ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. An wajabta muku azumi kaman yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku, ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah. To Allah ya tabbata mana jin tsoron Allah, ya sa wannan azumi namu ya tsarkake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya, ya sanya mana karɓuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu. Assalamu alaikum.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci.
Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi ƙasa da mako guda. An harba wannan makami ne da misalin ƙarfe 4:30 na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke Arewa maso yammacin ƙasar, kuma ya doshi gabashin ƙasar a cewar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla tsakanin ƙasashen shida kan mukamin nukiliyanta. A jiya Laraba, Trump, wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa, ya ce zai saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada hadda na karafa waɗanda suka daga daga kayayyakin da suke samarwa ƙasar kudaden shiga. Takunkumin da Amurka ta sanya akan man fetur ɗin ƙasar ta Iran, wanda shine babban hanyar samun kuɗin shigan ƙasar, yayi mummunan tasiri akan tattalin arzikin. Prime Minister ƙasar Sin Liu He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar da za a yi ta cinikayya.
To Aiman Abuwa, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Tadi Abaji da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu Robert McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku sha ruwa lafiya, sai mun haɗa a shirinmu na dare.